العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونجدد يبود قوديا الله سبحانه وتعالى cikin ikonsa da huwace wasu rayuwarmu ta iso wannan rana yau in ban kuskure ba hudu ne ko ga watan Rabi'ul Tsani shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib nan gandun Wambai ce gaba da darasinmu a wannan littafi na tazkiyatun nufus na Dr. Ahmad Farid حفظه الله من رقم الله تعالى من موافقة من أشكين فصل ديكي مغانا كان الرجاء وتوفاتا أمبان بانتامنا أبن ديكي فاتا دا أكما أبن ديكي وتو أكسنسا منجيد دا aka kawo mana kwatance wato dangane da fata sai aka kawo bayani dangane da shi dan adam da zuciyarsa da kuma yadda fata yake ginuwa wato an kwatanta mana ita wannan duniya da ake ciki tamkar gona ce sannan yabanya kuma ko ƙasa wacce take da usayi mai kyau shine zuciya menene irin da ake shukawa imani ne menene abin da ake kulawa da gona da shi wajen yin noma da bayi da sauransu kyawawan ayyuka idan akai wannan to ko mutum sai ya zauna ya fata kaman yadda kullun idan mutum ya samu gona ƙasar mai kyau ya mata abin da ya kamata na sanya taki sannan ya samu iri wanda yake mai kyau ya dasa wani lokaci zaka ga har magani za a sa masa maganin kwari kuma dama irin sai an zaba hatta a gona sai kaga mutun yana duba zangarniya mai kyau ko kafin lokacin da kafin a yi idan aka yi girbi kafin a je a yi sussuka sai a zazzaba a zazzaba to don haka mutun in yayi irin wannan kuma yazo shi ya shuka a lokacin da ake yi kuma gona ya mata abin da take bukata a lokacin da ya dace to a lokacin kuma sai kaga yana fata ko yana fata cewa za a samu yabanya wato za a samu amfani yana cewa ai in an zo girbi insha Allah yana za a san amfani dan yayi duk abin da ya dace amma wanda bai yi abin da ya dace ba kuma ya zauna yana tsammanin samun girbi mai kyau ai kaga yayi rudu ko to sai aka mana kwatancen akan haka wato abin da yake cikakken fata samun abin da yake lahira kuma gona mai kyau shine a samu zuciya saliha zuciya mai imani menene abin da ake dasawa shi kansa imanin shine irin da za a shuka menene kulawar da ake ma gona kulawan shine kyawawan ayyuka da mutum zai idan mutum ya gabatar da waɗannan sai kuma yayi fata ubangiji ta'ala ya karba ayyukansa to kaga anan wajen shine kikkiawan fata yake zuwa arwaja domin ranan girbi shine ranan alkiyama a lokacin da mutane suke girbewa kyawawan ayyuka da kuma akasin kyawawa idan har suka aikata to nan mallan yace ina ne muka tsaya ne na'am fa inna ne ku kashe wannan zalun din kuskure ne fa inna smar waja'i إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبقى إلا ما ليس يدخل تحت اختيار العبد. تنم مالن سيكي تشمنا شيء الرجاء اسم الرجاء فاتاكي نكو فاتا ميكيو ويباو شيء شيء فاتا نغري لمير تو فاتا. إنما يصدق على انتظار محبوب ينا تبتاني a lokacin da mutum ya zan yana shauraran wani abu wanda yake so, wani abu wanda mutum yake so. Tamahadat jami'u asbabihi, wanda kuma dukkan sabubba na wannan abun sai riga sun shimfida, ya riga ya gabatar da su. Ad-dakhilati tahta ikhtiyar al-'abd, amma sabubba waɗanda suka shiga ƙarƙashin zaɓi na ɗan adam, ma'ana waɗanda suka shiga ƙarƙashin saitararsa. Misali da aka bayan na baya, gona ai yana ƙarƙashin zaɓinka, ma'ana yana ƙarƙashin damarka ka samu gona mai kyau, ko ba haka ba, ka samu iri mai kyau kuma ka shuka shi a lokacin da ake da bukata, kuma ka masa irin abin da ake bukata a yi wa gona a lokacin da ya dace, ka mata noma lokacin da ya dace, ka sa taki lokacin da ya dace, ka yi rage lokacin da ya dace, ka sanya magani na feshi lokacin da ya dace, komai ka saka shi a lokacin da ya dace. To ai kaga yanzu ka shimfida abin da yake karkashin ikonka, ko ba haka ba? Yanzu komai kake jira ka samu amfani ko? To shine intizaru mahmubin, kana shauraron wani abu wanda kake kauna, dan duk kullun fata tana tare da waɗannan, zamu ji a gaba bayanin. To don haka shi suna na arwaja yana tabbata ne kawai a lokacin da mutum ya zauna yana jiran dakon wani abu wanda yake kaunarsa, ba kuma jiran dakon kawai ba, a'a dukkan sabubba da suke ƙarƙashin sai ɗararsa na samun wannan abin ya riga ya shimfida su. Haka ne ko? Walam yabqa, yanzu yana dako ne saboda ba abin da ya rage, illa ma laysa yadkhulu tahta ikhtiyar al-'abd, abinda wato illa ma laysa yadkhulu face abinda baya shiga tahta ikhtiyar al-'abd, karkashin saitara na mutum, iko na Ubangiji kenan. Duk abin da kai na sababi ba kai kake samar da amfanin ba, ko ba haka ba? Afara'aytum ma taharufun, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, ku dai abin da kuke ku shuka ne, ku yi kuma duk abin da kuke bukata a yi ma gona, kuma sai ku zauna kuna jiran lokacin da kaka za ta yi abinda kuma ba ikon ku ba yanzu shi kuke fatan ku ga ya tabbata, wanda ya fada karkashin ikon Ubangiji, amma dai wanda yake karkashin ikonka kai ka riga ka shimfida. To wannan shine abin da ake kira fata. Mutum ba zai zauna kawai ya shantake ba tare da yin abin da ya dace na samun abin ba, wanda kuma ɗan adam zai iya aiwatarwa, kuma da shi ne yake zamantowa sababi na samun abin, kuma ka ce kana jiran wannan abin ya zo, ba za a ce fata ba ne wannan, ya zama shirme da ruɗu ko? Baka samu gona mai kyau ba, ko kuma irin an ce maka ba shi da kyau, ko kuma lokacin da ƙasa take a bushe ba a riga an yi ruwa ba, kai a lokacin ne da sauran zafi ka ce kai ba kai kawai zuba, kuma lokacin da ake neman a yi noma ba ka yi ba, ciyawa duk ta mamaye ko ina, duk abin da ake bukata ba ka aiwatar da shi ba yadda ya dace ko lokacin da ya dace, kuma ka zauna kana so kai ma sai ka sami amfani kamar yadda wanda ya gyara gonarsa ya samu, ai za a ce mutum ya yi aka yi sakaci malam wane, ba gona ba ka mata abin da ake bukata ba kuma abin nan. Haka ne ko ba haka ba? kaga mutum ba zai nade hannunsa kawai bai tashi ya je nemo abinci bai ci abinci zai zo ya same shi bakin da Allah ya tsaga baya hana shi a sai ka tashi ka je ka nema idan ka je kai sababin neman in ma sana'a ne in ma kwadago ne in ma kasuwanci ne in ma noma ne in ma kiwo ne dole dai sai kai wani abu wanda shine zai zan sababi da zai samar maka yanzu kuma Allah shine yake budewa sai kaga abun yazo to wannan shine abin da ake nufi da arwaja yayin da kai wannan to shine yake arwajau fata kenan amma in mutum bai shimfida sabubba ba kuma yana tsammanin kaza din to wannan ba fata bane kawai ya zama rudu dan haka sai mu gane kenan ashe mutumin da bai sanya imani ya dasa shi a zuciyarsa ba mutumin da idan ya yarda da Allah da manzansa amma bai yi ayyuka irin waɗanda suke sabbaba wa mutum samun rahamar Ubangiji ba kuma ya zauna yana tunanin in ya mutu zai shiga aljanna wai yana fatan shiga aljanna wannan yayi rudu aljanna ba a samun ta sai an bi sababinta babban sababinta imani me yake rayar da imani ayyuka nagari al-iman wal amal as-salih to kaga sai mutun ya shimfida waɗannan tukunna sai yayi fatan shiga aljanna yanzu kuma shiga aljanna ba ikon sa bane ba aikin sa yake shigar da shi ba yake qualifying din sa a rahamar Allah ce da falalarsa kamar yadda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to duka khulasa na maganar abin da ake son nuna mana kenan shine yace fa inna asmar raja'i inma yasduqu ala intizaru mahbubin suna na arwaja fata yana tabbata ne za a gaskanta mutun in ya faɗa a yayin da yake shauraran samuwar wani abu wanda yake kauna tamahada jami'u asbabihi wanda dukkan sabubba na samar da wannan din an shimfida su addakhilati tahta ikhtiyarul abd wanda ya shiga karkashin ikon dan adam walam yabqa yanzu ba abin da ya rage masa illa ma laysa yadkhulu tahta ikhtiyarul abd face abin da bai shiga karkashin ikon dan adam ba menene abin da bai shiga karkashin ikon dan adam ba malai ce wa huwa fadlullahi ta'ala shine falalar Allah madaukaki bi sarfil qawati wal mufsidati yadda zai kauda ababan da zasu katse mutun saduwa da abin da yake fata wal mufsidat yadda Allah zai kade dukkan abin da zai iya lalata wannan fatar tasa misali dai mu koma kan shuka ai duk lokacin da kai yanzu misali yan uwanmu ba sun gama shuka ba an yi noma an yi maimai yanzu me suke jira suna jira su ga abu ya tashi abu ya fita su da abin da suke na ikon su sun riga sun yi yanzu kuma sai Allah ta'ala sai je ho musiba na ruwa ko ruwa sai zo sai ya mamaye sai ya cika wajen sai ya lalata amfanin wani lokaci kuma kamewa ruwan Allah zai sai kame ruwan ko sai kaga karma mai ya fito ya soma kunshi yanzu kuma Allah ya kame ruwa shikenan sai ya bushe faj'alnaha hasidan ka allam tagna bil amsi kage ce hatta idza akhazat al ardu dhukhrafaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka allam tagna bil amsi da Allah yake kawo kwatance na duniya da yadda kiyama za ta zama to don haka shi yasa nan sai aka ce abinda mutum yake jira ba abinda ya rage yanzu sai wanda bai fada karkashin ikonsa ba me abinda bai fada karkashin ikonsa ba wannan fatan nasa ya tabbata shi dai yayi nasa yanzu yana jira Allah Ubangiji ya cika masa to menene abinda bai fada karkashin ikonsa ba shine yace falala Allah wajen yadda Allah zai kade dukkan abin da zai katse masa saduwa da fatan nasa ko kuma abin da zai zo ya iya lalata masa tabbatuwar wannan abin da yake fata don haka fal abdu idza bassa bazara al iman shi bawa idan har ya watsa iri na imani a cikin zuciyarsa wasaqahu bima itta'ati ya shayar da imanin nan kuma da ruwa nabiyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala al-iman wal amal as-salih innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausu nuzula. Ai fatan shine a shiga aljanna. To sai ai Allah ya ta'allaka wadannan sharuɗa guda biyu sune al-iman wal amalu salih. In dai ake wadannan an dasa imani a zuciyan kuma ayyuka masu nagarta suka biye masa, to sai mutum kuma ya tafata Allah ka shigar da mu aljanna, Allah ka shigar da mu aljanna. To sai ga Allah ta'ala ya tabbatar masa da shiga aljanna. Abinda yanzu yake fata sai kaga yana roƙon Allah ka samu cika da imani. Allah kada ka fitine mu fitinar rayuwa. Menene fitinar rayuwa? Mutum ya bar Allah. Menene fitinar mutuwa? Lokacin da mutum ya zo mutuwa ya zanya mutu ba kan imani ba. To kaga sai kai ta fata Allah ya kade maka wannan shine bi sarfika alqawati' wal mufsidat din kenan. Ka samu har ka kai zuwa ga fatan naka. Ka kai zangon tunun na tsira. To don haka duk wanda ya watsa wato a iri na imani a zuciya wasaqahu bima'i ta'at ya shayar da shi da ruwa na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wadan har qalbahu min shawqil akhlaqir wadi'a ya tsarkake zuciyar tasa kuma daga kaya da ciyayi na munanan dabi'u bai kimsa wani abu mummuna a cikin zuciyarsa wanda zai bata masa imani ba kaman shirka kaman bid'a kama waɗansu abubuwa na shakka duk bai sanya waɗannan a cikin zuciyarsa ba ya samu yaqini ya kau da bid'o'i a zuciyarsa ya kai da shirka a zuciyarsa dukkan waɗansu al-mufsidat i'tiqadat al-batila ya kau da su domin su ne Allah ya musu alƙawari alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun waɗanda sun kai imani kuma ba su garwaye imaninsu da wani nau'in shirka ba to waɗannan su suke da amincin Allah kuma su ne shiryayyu akan tafarki kuma su ne za su shiga aljanna to don haka yace wa dahara qalbahu min shawqil akhlaqir wadi'a ya tsarkake zuciyarsa daga kayoyi na munanan dabi'u wantazara min fadlillahi ta'ala tathbitahu ala zalika ila al-maut yana dakon falalar Allah shine Allah ya tabbatar da shi akan wannan imani da kyawawan ayyuka har zuwa mutuwa ka san babbar dacewa kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kimsa mana ma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma ake addu'a wa thabbit aqdamana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'in da yake Allahumma thabbit qalbi ala dinika ya Allah ka tabbatar da zuciyata wajen bin addininka annabi fa yake wannan addu'a to don haka ashe mutum ya samu dacewa akan imani da kyawawan ayyuka bai kosa ba wata kugiya bata jashi ba har ya samu mutuwa akan haka to lalle yayi rabo Allah ka samu cikin masu rabo wantazara min fadlillahi ta'ala tathbitahu ala zalika ila al-maut yana dakon falalar Allah akan ya tabbatar da shi akan imani da kyawawan ayyuka har zuwa mutuwa wa husnal khatima ya kuma kai zuwa ga kyakkyawan cikawa al-mufdiyati ila al-maghfira wanda hakan in bawa ya samu dacewa shine zai kai shi zuwa ga samun gafara ubangiji to duk wanda ya samu haka kana intizaruhu raja'an haqiqiyya yanzu dakon da tsammanin da yake ya zamanto fata ne cikakken fata amma wanda bai wannan ba fa ba fata yake yi ba rudu yake yi mutum babu imani ingantacce duk inda bokaye suke ya bi su duk inda yan duba suke ya bi su duk wata hidimar bid'a da shi ake cakudawa duk wani shakka dangane da al'amarin ubangiji a nan yake kaga imani bai inganci bai nagarta ba cakudadde ne sannan kuma ayyuka nagari mutum baya aikatawa sallan ma da ake yi ta kullum a gurguje yake yin ta zuciyarsa tana ta'allake da wani abu daban babu nutsuwa a cikinta ba dumanina sauran ayyukan da Allah yake so a kiyaye kuma ba a yi kokarin kiyaye cin halal kokarin faɗan gaskiya kiyayewa baki kiyayewa farji kokarin yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi na al'amalus salihat mutum baya bin wannan amma kuma kullum yana fatan shiga aljanna to kaga anan wajen shi ba fata yake ba rudu yake shi yasa aka kira shi at-tamanni ne shi yasa Hassan al-Basri rahimahullah yace laysa al-imanu bit-tamanni imani ba burace burace bane akwai bambanci tsakanin at-tamanni wa raja at-tamanni shine kai ta burin kaza kai ta burin wani abu ya faru raja shi kuma fata fata baya kasancewa sai lokacin da ka bi sabubban samun abin ta haƙiƙin sa ne bakka da iko kana jiran Allah ya maka amma sabubban duk kashin fita qala ta'ala Allah madaukaki yace innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim innal ladhina amanu lalle wadannan da sun kai imani wal ladhina hajaru da wadanda sun kai kaura tare da annabi wajahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi dan daga addinin Allah ulaika yarjuna rahmatallah wadannan sune suke fatan rahmar Allah wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai kage sai aka ta'allaka fatan rahmar Allah da al-iman wal amal as-salih الهجرة والجهاد من الأعمال الصالحات سيكت الإيمان والعمل الصالح سيقول لك أولئك يرجون وذن نسوني للي سكي ينفاتا نرحم الله الجنة كاكا تسكن شوى أكا سوني أكا نونا شوى ما سفاتا ما نحن يعني أولئك يستحقون أن يرجو رحمة الله أي أبن لأكا نفي وذن نسوني سكا چنچنتا sifa ta rahmar Allah domin sun shimfida sabubba wama arada bihi takhsis wujudir waja amma ba ana nufi an kebance an takaita samun fatan bane cewa su ne kawai la'anna ghayrahum aidan qad yarju domin wannan su ma yana iya yin fatan walakin خصص بهم استحقاق الرجاء نان الله يا كيبانتي su ne kade suka cancanta suka cancanci sifatar rahmar Allah domin sun shimfida sabubba ba a fatan samu rahmar Allah har sai lokacin da aka shimfida wadannan ababe al-iman wal amal as-salih imani da aiki nagari yayin da mutum ya rike wadannan to anan da zai fata rahmar Allah amma in ya rasa su ya rasa ɗaya daga ciki babu imani amma yana amalus salih ba za a karɓa ba yayi imani amma babu al-amalus salihat nan ma yayi kawakawa domin waɗannan tagwaye ne tare suke tafiya ba a raba su wannan shi yake tabbatar da wannan aiki mai kyau shi yake tabbatar da haƙiƙanin akwai imani domin shi imani ba abu ne wanda ake ganin sa a ido ba abu ne wanda yake cikin zuciya me yake tabbatar da shi aiki da za a yi na bayyane shine yake tabbatar da cewa eh akwai alamar imani a cikin zuciya wa man kana raja'uhu hadiyan lahu ila ta'a duk wanda yake fata fatan nasa kuma ya nusar da shi akan yayi ma Allah biyayya da manzansa zajira Allahu anil ma'siya fatan nan da yake a wajen Allah yana tsawatar masa wajen aikata sako fa huwa raja'un sahihun to wannan fatan nasa ya zamanto ingantaccen fata duk lokacin da fata da kake a wajen Allah fatan rahama fatan shiga aljanna fatan gafara sai ya zamanto ya nusar da mutum wajen yin imani da ayyuka masu kyau ya kuma tsawatar masa daga aikata abin da Allah baya so to lalle fatan rahama da aljannar Allah da yake ingantaccen fata ne kuma ana fatan Allah zai cika masa fatan nasa wa man kana raja'uhu da'iyan lahu ila al-batala wanda ko fatan da yake na rahamar Allah yana jansa ne zuwa ga batala, zuwa ga barna, ayyukan da ba a so. Batala al'amalul batila kenan. Kaga kishiyoyin al'amalus saliha zuwa ga ayyuka marasa kyau wanda shari'a ba ta so, yana fata amma ayyukan da Allah bai so ya dage wajen su, shine ƙarya, shine gulma, shine zalunci, shine riba, shine zina, shine shan giya, shine sata, shine abubuwa da wanda shari'a ba ta so ya lalumi irin waɗannan, yana bibiyar su. Kuma yana fatan samun rahama. Wal inhimaki fil ma'asi, kuma yana kutsawa cikin sabon Allah. To fatansa na samun rahamar Allah, fa huwa gururun, ya zama turuɗu ne, ruɗin kansa yake. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah baya duba, la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, ba jukkunan ku ko kamannin ku Allah yake dubawa, shine abinda zai sadar muku da rahamarsa a dalilinsa ba. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah yana duba zukatan ku ne, imanin da aka kimsa mai kyau, wa a'malikum da ayyukan da kuka yi ya dace da koyarwar da shari'a ta zo da shi, koko sabani kuka yi. To kaga tunda ya zan wannan shine ma'aunin a wajen Allah, kenan ashe imani nagartacce shi za a nemi sanin sa, sai a dasa shi a cikin zuciya, shine kamar irin da aka saka a gona. Sannan kyawawan ayyuka masu yawa ga sunan kololuwarsu ita ce sallah, a kiyaye ta kamar yadda Allah ta'ala ya umarni a yi ta cikin jam'i, sai dai uzurin da shari'a ta yadda, kamar tafiya ko abin da ya kama da irin wannan. Sannan a yi ta a bisa ilimi, a yi sauran ayyuka masu nagarta waɗanda Allah ta'ala ya ce a yi, waɗanda Allah ya hana ko manzansa a nisance su, kada a kusace su. Lokacin da tsautsayi ya sa aka zame aka aikata, a yi da na sani, a koma zuwa ga Allah wajen roƙonsa ya yafe cewa ba za a kuma ba. To insha Allah idan bawa yana irin waɗannan, to ya bi tafarki, sai ya zamanto fatan da zai yi na samun rahamar Allah fata ne mai kyau, kuma Allah ɗin zai cika masa. Allah ka cika mana rahamarka. Malai ce, wa mimma yanbaghi an yu'lama, yana daga cikin abin da ya kamata a sani, anna man raja shay'an, duk wanda ya fatan wani abu, istalzama raja'uhu thalathata umur, to fatan nasa dole ya zallazimci abubuwa guda uku. Duk abin da kake fatansa to zai lazimtar maka abu guda nawa? Guda uku. Ahaduha, ɗaya daga ciki, mahabbatu ma yarjuhu, kaunan abin da yake fatan, ko ba haka ba? Duk abin da kake fatansa to za ka ga kuma kana son abin, ai baka fatan abin da baka so ko? Duk abin da aka ce fata kake yi, ai samuwa kenan. Fata ana nufi samuwa ne. Duk lokacin da kake arwaja, ai kana fata ne na samuwar wani abu, shine arwaja. To don haka mutum baya fatan abin da bai so. Mutum yana fatan aljanna, san ta yake yi, zai fatan shiga wuta? Ba zai fatan shiga wuta ba, sai dai fatan shiga aljanna. Mutum zai fatan samun lafiya, mutum zai fatan arziki, mutum zai fatan ƴaƴa masu nagarta, ƴaƴa nagari, mutum zai fatan kaza da kaza da kaza, ga sunan abubuwa na duniya ma. To dole ne duk abin da kake fata zai lazamtar maka kana son abin, na farko kenan. Athani na biyu, khawfuhu min fawatihi, zaka ga mutum yana tsoron kada wannan abu ya kubce masa, haka ne ko? Ai duk abin da kake fatan samuwarsa zaka ji kuma baka so ya kubce. Athalithu na uku, sa'ayuhu fi tahsilihi, mutum zai yi ta kokari. As-sa'yu shine aiki, duk abin da zaka aiwatar wanda zai zamanto wasila, fi tahsili, wajen samuwar wannan abu. duk abin da kake fata. Mutum idan yana fatan samun wani abu, to za ka ga yana kaunar abu. Aure ne mutum yake so ya matsala, matashi yana son yin aure, to sai ka ga yana fatan in ya identify matar da yake so ko? Sai ka ga ai san ta yake yi, fata yake ta zama matarsa. To dole zai zamanto da farko dan ba ta farko akwai so, yana son ta ne. Sannan abu na biyu kuma baya so a hana shi. Ko ne zo ya kada shi ko? Baya son wani ya hana shi. A ce ba za a bashi ba. Tunda yana son ta, yana so ta zama matarsa. Sannan na uku zaka ga yana iya bakin kokarinsa ya ga wannan din ya tabbata. Zai aika nemi izini. Zai kuma dinga nuna shi mutumin kirki ne a gaban babanta. Ko ba haka ba? Zai dinga yawan yin kyauta, ko da shi ba mai kyauta ba ne, marowaci ne. Sai ka ga yana yin kyauta a ita, har ma iyayenta zai dan musu da wani kakarta mai fada aji, ita ma zai dan aika mata wani abu. Haka lamarin yake ko? To shi ne ya ce sa'ayuhu na uku kenan, sa'ayuhu fi tahsilihi, kokarin da zai wajen samuwar abu. Wa amma raja'u ma la yuqarinuhu shay'un min zalik, amma mutum yayi fatan abinda bai gwama shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ba, kuma yace fatan sa yake yi, fa huwa min babil amani, wannan ya zamanto buri kenan, ba fata bane. Akwai banbanci tsakanin fata, yace wa raja'u shay'un wal amani shay'un akhar. Fata wani abu ne daban, buri wani abu ne daban. Za ka iya zama kai ta sake saken abin da ka san ba za ka samu ba, haka ne ko ba haka ba? Kai ta saka abin da ka san cewa kusa da shi ma ba za ka samu ba, kuma ba za ma ka tashi ma dan nemansa ba. Sai kai ta saka watakila ka zama dangote, ko ba haka ba ne? Ha? Ba haka ba ne? A wai dai misali da kuɗi ba ku san yawan ansawa, kuma ka san matsalar da yake kawo mana a ƙasar nan, kuɗi ne na taɓa faɗa ko? Kuɗi an bashi matsayin da ya wuce nasa, shi yasa ake yake sabbaba mana fituntunu. Matsayin da ya wuce shi ne aka kai shi, shi kuma bai kai wannan matsayin ba, amma mutane sai sai kai shi wannan matsayin. To shikenan sai zai kowa ya haukace idanunsa kan kuɗin ne, ko me za a iya takawa dan a isa can? Duk abin da aka aikata dan a kai ga kuɗi saboda matsayin da aka bashi ya fi na kome, shi kuma bai kai hakan ba. Amma wanda ya faɗa fahimci yadda kuɗi yake ya ajiye shi a matsayinsa sai ya zauna lafiya. To su ne kaɗan, wa ƙalilun ma hum. To don haka fata daban, buri daban. Duk abin da kake fata, to za ka ga kana son abin na ɗaya kenan, ba ka son kuma a ce ba ka same shi ba. Sannan kuma za ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka ga ya tabbata. To lokacin da kai wannan shi ne sai a ce fata ta tabbata, amma buri kuma daban. To ita aljanna ba a samun ta bitamanni, ba da buri ake samun aljanna ba, ana samun ta ne ta hatar wajaha, wajen fata. Kana san aljannar, san aljannan zai sa duk wani abin da ka san zai sa ka kubce mata ko ta kubce maka, saƙon Allah kenan, ba za ka aikata ba. Sannan duk abin da ka san shi ne zai sabbaba maka samun rahamar Allah ka kai ga aljanna, za ka yi shi, shi ne al'amalus salihat. Wa kullu rajin kha'ifun, mala yace duk wani mai fata, to za ka ga yana kappa kappa, kha'if ana mai tsoro, mai kaffa kaffa. Duk wanda yake fatan wani abu zai rika kaffa kaffa, ba zai kutsa abun gaba gadi ba, a zai rika kaffa kaffa dan kada ya aikata wani kuskuren da zai sa abun ya kubce masa, dan baya san abun ya kubce. Mu koma kwatancen saurayi mai neman budurwa, duk wani abu wanda ya san cewa zai aikata watakila ta kishi ko iyayenta su kishi, za ga yana kaffa kaffa da abun, ko ba haka ba? Yana kaffa kaffa da abun. sai kaga ma wani ko da ba ustaz bane sosai in zai nemi wanda ya san me addini ne sosai to sai ga shi ma yanzu kullun a sahun gaba yake a sallah eh ai ana yi ne na san ana yi ha kwarai da gaske sai ya zama ladanin angonsu ma duk wani abu wanda zai sa abin ya kubce masa ba zai aikata ba to wannan fa duk ana mana kwatance da babban fata meye babban fata aljanna aljanna faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faza wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur wanda aka nesantar da shi daga wuta yayi nisa da ita baya kusa da ita ma kuma aka shigar da shi aljanna Allah ya ce hakika ya raba wuta na rayuwar duniya bata san komai face dan jin dadi ne mai rudin mutane to don haka duk wanda yake fatan aljanna yana kaffa kaffa ba zai so ya aikata abin da zai sabbaba masa kubcewar aljanna ba wasa'iru ala tariqi idha khafa asra as-saira makhafata al-fawat sai aka kawo kwatance da wanda yake tafiya akan hanya wanda yake tafiya akan hanya zai je wani gari idha khafa idan har yaji fargaba na wannan gunda yake ko yaji fargaba ba zai isa akan lokaci ba asra as-saira ba gaggauta tafiyar sa yake ba sai hanzari ko in yana jin fargabar wannan wajen da yanzu yake watakila yankin nafin suna fitowa ko in yazo a guje zai wuce da mota ko ko ba mai gudu bane ma gudu zai yi a wajen ko ko misali yana so ya isa wani waje ne akan lokaci kaza dan kar kaza ya kubce masa a can cikin azumi waɗansu matasa ko suka zo su da mota sun fito daga Maiduguri zai tafi za su je Kano ashe yana so ya je catching flight din sa ne flight zai tafi Umara za su yi goman ƙarshe a can wajen azumi goma sha da yawan nan ne ya zo ta nan can wajen cinkosan nan wani shi kuma ashe daga main garage ya fito masa da mashin roba-roba kacance na roba-roba ne kacance kacce-kacce su kuma roba-roban tsaga tsakiyar motar ne tsabar speed din da suke yana gaugawa ne yana so su je can za su tafi Umara gaba ɗayansu ba wanda ya rayu su wanda suke cikin motar an ce mutum uku ne ko mutum hudu da shi mai roba ba wanda ya rayu ko ba wani abu ya hitin ba iya wannan mashin din ya hitin amma saboda speed din da yake yi sai da mashin din ya yaga tsakiyar motar sai ka tsammata kamar wani abu ya fall ya buga to ai kaga wato na kawo na tuno wannan din ne lokacin damuwa karanta nan wasa'iru ala tariqi idha khafa asra as-saira ko makhafat al-fawat saboda yana tsoron kar wani abu ya kubce masa to ba irin wannan speed din nake so a yi ba ala ayi halin dai mutum idan yana tafiya ka zo ka zaka wuce ta waje sai ka ji tsoron go cewa yan kwanta kwanta na fitowa yanzu ba kwanta kwanta ma gara kwanta kwanta kan yan kidnapping ai mutum kara speed zai ko ko in yana gudun cewa abin zai kubce masa sai ga ya hanzarta ce kai mu hanzarta ko da tafiya kafa ne sai a ce mu hanzarta to don haka shi yasa aka ce wa kullu rajin khaifun duk wanda yake fatan wani abu domin ai wanda yake so ya je ya sami jirgi matsalan yana kaunar ya je aikin hajjin ne ai ya je aikin umaran ne ko kuma yana gudun kada jirginsa ya kubce masa saboda wannan zai iya kawo masa wato na ƙasa wajen rashin tabbatuwar abin da yake fata وفي جامع الترمذي يزو أتكين لتافن أبو إيسى من حديث أبي هريرة حديث أبو هريرة الله يرده دشي يتي من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة حديث إنه مرفوع من خاف duk wanda ya zan yana taka tsantsan yana kaffa kaffa yana tsoro adlaja to zaka ga yayi tafiyar dare adulja kenan tafiya da daddare ka san masu tafiya a zamanin da tafiyar dare ita tafi cin zango mai nisa akwai sanyi babu zafin rana da kai da dabbarka duk ba za ku jigata ba sabanin inda rana ne ai ko a yanzu ma ko din banda da yanzu tafiyar dare akwai abun fargaba a ciki yanayin ya zo ba amana amma ko yanzu manyan motoci zaka ga da suke dogon zango tafiyar dare ai tafi dadi sai su ci zango mai yawa mota bata tafarfasa ba to man khafa adlaja duk wanda yayi tsoron cewa ba zai isa akan lokaci ba to sai ya tafi da dare wa man adlaja balaga almanzila wanda kuma ya tafi da daddare sai kaga ya kai masaukin sa cikin lokaci ala sai manzon Allah wannan ya faɗi waƙi'i ne na abin da yake faruwa sai ya ce ala inna sil'ata llahi ghaliya ku sani hajar ubangiji fa tana da tsada hajar ubangiji tana da tsada haja kan ba ita ce abin da ake saidawa ba hajar ubangiji tana da tsada ba a samun ta da farashi kadan bi samanin bakhsin a ba a samun ta da farashi kadan ala inna sil'ata llahi aljanna hajar ubangiji ita ce me aljanna aljanna ba a samun ta da sauki ma'ana ba a samun ta da farashi kasashe sai farashi mai tsada she saka ba mai shiganta sai jarumi Allah ka samu cikin yan aljanna malaici akhbarur raja fasali dake dan fara da wannan za a ba mu labari dangane da fata yadda nassosi suka ambaci menene fata kan menene ya kamata ai fatan sa al ayat qauluhu subhanahu wa ta'ala ayoyi Allah madaukaki yake cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانده أيك تساقو سيزن يكري كوبا هكبا دومن الجنة باقينا ينساقو بني جدا ما سنة قرتاني تو وانده أيك تساقو كودا شركاني دا الله كده يكري كري يكري akwai sauran fata a gaban sa ya koma zuwa ga ubangiji ya watsar da abin da yake yi na shirka ya samu ingantaccen imani yayi ruko ya tamassuki da abin da manzon Allah ya koya shari'ar da ya taho da ita to insha Allah ta'ala zai kai zuwa ga tudun mun tsira Allah ta'ala ya ce ya qul ka ga ya musu ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya bayina waɗanda sun ka yi makansu shigege suka yi ɓarna makawunansu suka yi makansu wato ɓarna wajen aikata abin da Allah baya so la taqnatu min rahmatillahi kar ku yanke ƙauna daga jin ƙan ubangiji inda kun yi niyyar tuba ku koma zuwa ga Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubi baki dai ai ba abin da ya bawa dan adam fata sama da wannan aya dukkan zunubi Allah ya ce yana yafewa abinda Allah bai yafewa sai wanda ya ta'allaka da haƙƙin wani in ya ta'allaka da haƙƙin wani to sai an mayar masa dukiyar wani aka ci bisa zalunci mutum ya koma ya ce ya Allah ka yafe min a'a Allah zai yafe masa laifin da yayi. tunda Allah ya ce kada wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dokar sa ce kar ku ci dukiya tsakaninku da zalunci. Kuma bawa sai ya ci dukiyar wanda zalunci, yanzu ya saba ma Allah na farko, sannan nabi kuma ya ci haƙƙin wani wanda ba nasa ba, to Allah zai yafe masa saba ma Allah da yayi. Amma haƙƙin wannan sai ya koma kuma wannan in ya ce ya yafe masa ko kuma ya maida masa. Amma bai ci wannan haƙƙi ne tsakanin bawa da Ubangiji, sai duk abin da mutum ya naka tobara Allah zai yafe masa. To kaga wannan aya ce wadda take ɗaya daga cikin manyan ayoyi da suke bawa fata, kyakkyawan fata wajen Ubangijinsa, amma da sharadi. Sharadin shine a koma zuwa ga Ubangiji, a nemi yafiyar tasa, a yi sulhu da shi. Wa qawluhu azza wa jalla, da fadin Allah ma abucin buwaya da daukaka, wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim, kuma lalle Ubangijinka ma abucin gafara ne ga mutane a bisa zaluncin da suka dinga yi. Mafi girman zalunci shine me? Shine shirka. Inna shirka la zulmun azim, kamar yadda Luqman al-Hakim ya faɗa. To hatta shirka waɗanda suka yi Allah zai yafe musu. Qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf, ka gaya ma waɗanda suka kafirta suke yin shirka, in suka tuba to Allah zai gafarta musu abin da ya wuce na kafircin da suka yi. Kaga wannan ayoyi ne da suke bada me fata ga bawa, kar ya yanke kauna daga rahmar Allah wacce take mai yalwa. Al-ahadith, cikin hadisai, ma warada fi sahih, fi sahih muslimin anhu sallallahu alaihi wasallam, abin da yazo daga wato yazo cikin sahih muslim daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, yazo ta hannun Umar ibn Abdul Aziz, amma ba shine asali yazo daga annabi ba, annahu qala, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, yazo ne hadisin daga wajen Burdatu al-Aslami, yace la yamutu rajulun muslimun illa adkhala Allahu makanahu fi an-nar yahudiyan aw nasraniyya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum musulmi ba zai mutu ba illa adkhala Allahu makanahu fi an-nar, sai Allah ta'ala ya shigar da a madadin wannan musulmin, sai ya shigar da yahudiyan aw nasraniyyan, ba yahude ko ba nasare, a cikin wuta. Mun gane ba ana nufi cewa Allah zai dauki laifin musulmi ya dora mu wancan bane, a'a, ai annabi ya faɗa cikin hadisi cewa ba ɗaya daga cikin ku face an gina masa gida biyu, ɗaya a aljanna ɗaya kuma a wuta, ko idan mutum ya shiga aljanna to gidansa na wuta sai a gadar ma wasu kafiran da suka shige ta, idan mutum ya shiga wuta saboda kafircinsa ya dawwama a ciki sai a gadar da gidansa awa a musulmi. Shi ne abinda Allah ta'ala ya ambata dangane da mu'mini da ya ce kad aflaha almu'minun, a ƙarshe ce allazina yarithuna alfirdausa, su ne za su gaje ta. Ai gaje wanda za a yi shi ne gidajen kafirai da aka gina musu, za a gadar da shi kuma a mu'minai, bayan naka sai a gadar maka da wani kafir. To haka na waɗancan gidajen da aka gina kowa an tanada, da haka mutum sai ya zaɓi gidan da yake so, yana da guda biyu, za a iya accommodating ɗinsa a ko'ina. Allah ka sanya mu cikin yan aljanna. To kaga wannan shi ma an ba da fata ne ga muminai, mutum ya iya bakin ƙoƙarinsa kada ya kuskure ya mutu sai yana musulmi. Shi yasa wasiyar da annabi Yaqub ya yi ma ɗansa ƴaƴansa kenan, ya ce fala tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku kuskure wani abu ya ja ku fa ku mutu ba akan musulunci, kar ku yadda ku mutu mutuwa ta same ku face akan musulunci, domin wanda ya mutu akan musulunci shi ya rabauta. Wa an Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, daga Umar ɗan Khattab Allah ya kara masa yarda, Bukhari da Muslim sun kawo wannan hadithi, Bukhari ya kawo cikin kitabul adab, Muslim ya kawo shi cikin kitabul tauba. Kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sabiyun, bayi da aka kamo suka iso ga annabi, fa idham ra'atun min as-sabi tas'a, sai ga wata mata daga cikin ribatattun nan tana tafiya cikin jama'a, إذ وجدت صبيا في السبي سيتغى ونكرمن يارو أشكين ودنن جماع الدعاك كامو السبي السبايا ريبة تتوان دعاك موسكين باي matar tana ta kekkewa cikin waɗanda aka kamo din a wajen yakin tana duddubawa ita ma kamammiya ce sai ta ga yaro karami akhadathu sai ta dauki wannan yaron fa alzaqathu bi batniha sai ta damfara shi a cikin ta fa arda'athu sai ta shayar da shi yaro ne ma ashe wanda ba a yaye shi ba karami sai ta dauke shi ta sanya shi a cikin ta sai ta shayar da shi a shedanta ne tana ta nema lokacin da aka kamo su a cikin abin nan wani ya dauki dan a cikin wanda aka kamo su tare sai ta ganshi a hannun sai ta dauki abin ta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi na kallon su shi da sahabbai sai manzon Allah ya ce atarauna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha fi an-nar yanzu kuna ga waccan matar da take san dan nan nata za a hura wuta kuma ta dauki dan ta jefa shi a cikin wuta tana kallon sa ya babbake a cikin jama'a fa ta ganshi tana ta yawo tana neman sa tana ganin sa ta dau abin ta ta rungume ta bashi nono kuna ga yanzu za ta jefa shi a wuta ya kone da kanta kulna sahabbai suka ce la wallah wallahi ba za ta jefa bai a manzon Allah fa kala sai annabi ya ce Allahu arhamu bi ibadihi bi abdihi almu'mini min hadhihi ala waladiha to kusani Allah ta'ala tausayin da yake ma bawan sa mu'mini yafi tausayin da wannan matar take wa danta wato kenan wannan yana nuna mana Allah ba zai dau mu'mini ya jefa shi a wuta ba sai dai in mu'minin ya dage sai ya shiga in ya zaba wa kansa ya dage sai ya shiga amma mai imani Allah ba zai sa shi a wuta ba sai dai in mutum ya zaba wa kansa ta yaya ake zaba wa kai wuta wajen kin abin da Allah subhanahu wata'ala yayi umarni da shi wajen kin yin tamassuki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi aka biye ma zuciya da abin da ta kaga Allah ka tsare wa nabi hurairata radiyallahu anhu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga abu hurairata Allah ya yarda da shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah kataba ala nafsihi bi nafsihi qabla an yakhluqa al-khalqa Allah ya rubuta makansa da kansa ba wani yayi ijibarin sa ba ba a tilasta Allah ba wanda ya isa sa Allah wani abu Allah shi yake abin da ya ga dama subhanahu wataala fa'alu lima yurid yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid haka Allah yake to Allah ya rubuta wa kansa da kansa qabla an yakhluqa al-khalqa kafin ya halicci halitta ma me Allah ya rubuta inji manzo inna rahmati taghlubu ghadabi tausayina shine yaran jayi fushina inji Allah inna rahmati sabaqat intiqami a wani waje tausayina da rahmata ta rigayi azabtarwata ma'ana wannan ita ce a gaba tausayina ubangiji shine gaba da azabtarwarsa to kaga kenan ashe tausayin zaka so mu fuskanta in kaga mutun ya hadu da fushin Allah kuma har Allah ya azabtar da shi karan tsallake ya haƙi wannan rahmat da aka so mu fuskantar sa da ita bai wadatu da ita ba sai zaba ma kansa can to sai Allah ya keshi inda ya cancanta shi yasa ka kafirai ma in Allah ya sa su a wuta ba wai zalunta sai ce jaza'an wifaqa sakamako ne da ya dace da abin da suka zaba wa kansu Allah baya zalunci wa an Anas radiyallahu anhu kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul Anas dan Malik Allah ya yarda da shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ya buna adama ya kai dan adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali kaifa idan har ka kiraye ni kuma kai fatan abin da ke waje na ghafartu laka zan gafarta maka ala ma kana minka duk abin da ka aikata duk abin da ka aikata in dai ka neme ni kai fata na bai ana nufi duk abin da mutum ya aikata idan kuma yace Allah ya yi masa Allah a'a sharadin shine ma da autani wa rajautani sai ka kira ubangijin kuma sai kai arwaja'u ta yaya ake arwaja'u mun ji a baya ko ana arwaja'u da me na'am yanzu da muka yi darasin arwaja'u yana tabbata da me na farko arwaja yana tabbata da abubuwa guda biyu ne mun tanana ta al-iman wal amal salih wance yana ta haƙiƙin raja'i ne amma ta yadda ake neman raja'a shine al-iman wal amal salih ko kwatancen da aka mana wancan ma wancan darasi da yanzu ma mun ka sake nanatawa duka ya magana akan haka ne kwatancen gona me ake dasawa imani ne a cikin zuciya menene ayaban abin da take bukata na abin da gona take bukata duka shayarwa noma waye waye al-amal salih su ne guda to kaga innaka ma da'awtani sharadi ne matukar ka kira ni wa rajautani kuma kai fata na fatan abin da ke waje na bil iman wal amal salih kenan to yace gafartu lakam zan gafarta maka ma kana minka duk abin da ka aikata wala ubali kuma wannan din bai damu ba dan baka rage Allah da komai ko ka kare shi ba in ka bi Allah baka kare shi da komai ba in ka kangana ma Allah baka rage shi da komai ba amfanin dukkan ka yake komawa in Allah ya baka bai ragu da komai ba in ya hana ka hanawan ba karasa tai ba subhanahu wata'ala zul izzati wal jabarut ya bin adama ya kai dan adam law balagat dhunubuka anana sama da zunubinka zai tokara sama ya kai farfajiyar sama thumma astaghfartani kuma ka nemi gafara ta gafartu laka sai in gafarta maka waccan aya kenan inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya bin adama ya kai dan adam law ataitani biqurabil ardi khataya da zaka zo min da cikin duniyan nan zunubai ne kawai naka thumma laqaitani la tushrik bi shay'a ka hadu da ni kuma amma baka shirki da ni la ataituka bi qurabiha maghfiratan zan zo maka da cikin ta na gafara wannan kuma Allah ya sanya shi a karkashin me tahtal mashi'a inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wata ayat ta fayyace mana ba ana nufi mutum in yana da imani kuma ya tasako ya tasako in yaje kiyama Allah zai yafe masa ba a'a Allah yana yafewa ne liman ya sha'u ga wanda ya so inda ya baka garantin yafiya a nan duniya ka ya baka garantin yafiya in ka roke shi zai yafe maka duk irin zunubin da kai Imam at-Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wa kale yace hadisi ne hasan ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon bin Allah kamar yadda manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya karantar to aya kamata mu karanta wannan asar din ko qala yahya ibn mu'adh can an kawo maka ayoyi an kawo maka al-hadith ko to ga al-asar qala yahya ibn mu'adh yahya ibn mu'adh na cewa min a'zami al-iqtirar indi mafi girman rudewa a waje na at-tamadi fi dhunubi dogewa wajen zunubi ma'a raja'il afwi min ghairi nadama tare da fatan samun yafiyar Allah kuma ba a yi da na sani ba Yahya ibn Mu'adh cikin magabata yake ambaton haka yace babban rudu a waje na babban rudun da nake ganin sa ba rudun da ya kai shi shine at-tamadi fi dhunub mutum ya doge wajen yin zunubai ma'a raja'il afwi min ghairi nadama tare da kuma yana fatan wai Allah zai yafe masa kuma bai yi da na sani ba yana nan akan bakarsa telefon amma kuma yana ta fatan wai Allah zai yafe masa. Yace to babu rudin da yake wannan. Wa tawaqqu'il qurbi min Allah ta'ala bi girda'a, da kuma mutum ya raya cewa yana kusa da Allah amma baya bin sa. Baka bin Allah kuma kana ga cewa kai kana da kusaci zuwa ga Allah. Wa intidha'i zar'il jannati bi badrin nar, kuma mutum ya zauna yana dakon yabanyar aljanna amma kuma irin wuta ya shuka. Mun gane ku tantance? Yana jiran wato tsabar aljanna, mufassara shi ta haka, yana jiran samun tsaba ta aljanna amma kuma irin wuta ya shuka. Ka shuka barkono amma ka je ka da laujanka zaka yanke shinkafa, kaga sai ce rudadde ne ko? Wa talabi darul mudiina bil ma'asi, babu rudin da yake mutum ya dinga neman gida na masu biyayya ga Allah amma kuma ta hanyar sako. Yana neman aljanna amma kuma sako yake, kuma daga an yi magana aljanna ya ce Allah samu aljanna kuma bai kama hanya ba. To yace babu rudin da yake wannan. Wanti zarul jaza'i bi ghairi amali, mutum ya zauna yana jiran sakamako kuma bai aiki ba. Shi ba ma'aikacin gwamnati ba amma an zo za a biya, ko kuma masu aikin kwadago sun zo sun yi aikin kwadago an sa su a layi, shi ma sai ya shiga. Za a biya, ana kiran sunaye za a bayar, shi ma yana jira a biya shi. Kaga rudu kenan ko? Kiyama ma aljanna, duk da ba aikin mutum ke shigar da mutum aljanna ba, yana sadar da shi da rahmar Allah ne. Amma sai Allah dan ya nuna ba a samunta sai an sanya sababi na ayyuka, ya ce fa ni'ma ajrul amilina, madalla da wannan sakamako aljanna na masu yin aiki, gidan masu aiki ne. Allah ka sa mu aiki karɓaɓɓe. To malai ya ce wattamanni ala Allahi azza wa jalla ma'al ifrat, kuma mutum ya dinga burace-burace ga Allah amma yana cikin masu sakaci. Yace tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Tarjun najata, kana fatan samun tsira a kiyama, walam tasluk masalikaha, amma baka bi hanyar samun tsiran ba. Kana fatan a kiyama ka tsira amma baka bi hanyar ba. Inna safinata la tajri ala al-yabasi, sai ka wani kwatance. Yace ka sani fa jirgin ruwa baya tafiya akan yashi, ko yana tafiya akan ruwa yake tafiya? In ka sa jirgin ruwa kace tafiya akan yashi ba zai tafiya ba. Mutum ya fatan shiga aljanna ko bai je da ayyuka ba zai shiga ba. Ashe idan mutum yana so ya shiga aljanna ya kama hanyar ta tun a duniya, menene hanyar? Al-iman wal amal salih, shi ya shimfida sabubban da aka ce su ne ke kaiwa mutum aljanna. Faɗan gaskiya Allah na son waɗannan, ko ba haka Allah ya faɗa ba? Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ka'ab ibn Malik da su murara aka ce ƴan aljanna ne saboda sun faɗi gaskiya, kuma Allah ya ce ku bi gaskiya, ku dinga faɗan gaskiya. Sababi ne na shiga aljanna faɗan gaskiya, sada zumunci sababi ne na shiga aljanna, sallah sababi ne na shiga aljanna, sadaka sababi ne na shiga aljanna, ayyuka masu kyau sabubba ne na shiga aljanna. Rike su, ci gaba da aikatawa abinda aka ce zai sababin shiga wuta, shi kuma ne sance shi. Ka kama hanya, yanzu kai ka shimfida sababi, fata kake Allah ya tabbatar maka burinka, ka mutu akan wannan tafarki. Allah shine mai bada aljanna, to yanzu kana fatan ya cika maka wannan, shi ko zai cika maka? Wa man asdaqu minallahi qila, ba wanda yake Allah gaskiyar magana. Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan tafarki mai kakke, abinda muka faɗa daidai. Allah ka tara mu alada, ka ba mu ikon aiki da shi, wanda muke kuskure Allah ka yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.